أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم يومنا شاتر قوتاً بكوي هجرة منزون سيرا منزون رحمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقى بكة زوما جينا شكرا تدبو إريه الأودة أربعين دقو wanda ya daidaita 20 ga watan 2 miladiya haihuwar annabi Isa dan Maryam alaihi assalam shekara ta 2022. A satin da ya gabata mun tsaya akan aya ta 25 zuwa aya ta 26 a cikin suratu wato al-anfal a shafi na 180. A yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan aya. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar. Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al-a'la ta kasance mukumin mu da mu da ku gaba daya. Ala ramma Allah ce wazkuru id antum qalil.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون.
كما يدعى الآن تقباتا idan za mu fara karatu galibi wani lokaci muna yin ishara zuwa ga wasu abubuwa da suka gabata, an gane ko cikin karatun da ya gabata akwai ayoyi da muka karanta guda biyu waɗanda akwai kuskure wajen karatunsu musamman saboda al'ummomi masu harda alqur'ani kuma saboda amana ta ilimi wajen falatu ajibika abwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu liyu'adhibahum biha fil hayatid dunya. Mun karanta an yu'adhibahum, to dan haka akwai kuskure sai a gyara. Li yu'adhibahum ne guda biyu ne, dama li yu'adhibahum shine na farko, an yu'adhibahum shine na biyu, duk a cikin suratul tauba. Aya ta gaba wajen la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina, na karanta la yattakhidhul, duk da yake karatun farko la yattakhidhul ne karanta zalun cin kasra gare ta. Sai abu na karshe inda muka kawo maganar professor na tafsiri dake garin Kano Dr. Kabir Yunus, muka ce ya kawo mas'ala a wajen babin tafsirul qur'ani bil qur'an wajen fi daw'i, wato mun kace ala daw'il maqasid, fi daw'il maqasid ne ina gani. To dan haka irin wadanga abubuwa saboda wani lokacin kai baka dauki abu komai ba, amma saboda amana ta ilimi kuma saboda masu bin diddigi duk inda kuskure yake sai sun bi shi, to sai ayi kokari a toshe wannan kafa. Allah kai mu tsari. Allah subhanahu wa ta'ala ce wazkuru kutuna, yana magana da al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma shi tunda yana ciki. Kutuna lokacin da id antum qalil, kuna yan kadan, bayani ya gabata a wancan sati na id da i'rabin da malamai suka yi mata. Qalilun kuna yan kadan, mustad'afuna fil ard, kuna abin raunanawa a bayan kasa, masu rauni kenan. Takhafuna an yatakhatafakumun nas, kuna jin tsoron mutane su fiffisge ku. An gane ko? Mun kace sun kace ta khafuna, yana matsayin wato khabar ne na uku, waɗansu kuma sun ɗauke shi a matsayin hali. An gane ko? Duk da yake in an ɗauke shi a matsayin khabar na uku sai ya zamanto shi qalilun, sai da an ka kawo mustad'afuna sifofi guda biyu na sunaye, sannan an ka kawo wato sifa ta uku a matsayin fi'ili takhafuna an yatakhatafakumun nas kuna jin tsoron mutane su fiffisge ku a satin da gabata mun fada ibnu jarir at-tabari ya kawo maganganun malamai guda biyu wadan sun kace annas ana nufin larabawa na makka kenan a wannan lokaci ko na makka da kewaye wadanda suka samu labarin da'awa wadan sun kace a'a takhafuna an yatakhatafakumun nas kuna jin tsoron farisawa da rumawa an gane ko wanda kuma zance mafi inganci a wannan lokaci a makka da'awa ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba barazana bace ga farisawa da rumawa barazana ce ga mutanen makka shine zance mafi inganci wa in kana lafzun nas yana iya dokar duk mutane ma gaba ɗaya tun daga annabi adam har zuwa tashi duniya duk annasu ne mutane ne ko ba haka ba amma sai ayi tafsirin shi annasu nan sai ya zamanto wato ta'arifin da an kai masa wato urfiyunna ma'ana mutanen da suke rayuwa a wannan zamani kuma sai a ƙara ko masu rayuwa a wannan zamani waɗanda suke rayuwa a makka fa'awakum sai Allah ya taro ku mun kawo maganganun malamai fa'awakum ilal madina Allah ya kawo ku zuwa ga madina ko kuma fa'awakum ilal ansar ya kawo ku zuwa ga ansar muka ce babu matsala domin garin madina yana ɗauke da mutane sunan su ansar ko ba haka ba wa ayyadakum bi nasri Allah ya taimake ku ya ƙarfafa ku da taimakonsa da nasararsa muka ce waɗansu sun ce bil ansar ake nufi waɗansu kuma suka ce bil mala'ika duka babu matsala an gane ko Allah ya taimake su da ansar kuma Allah ya taimake su da mala'iku su almuhajirin sannan kuma bal ma Allah zai ya taimake su da wasu huskoki da waɗansu abubuwa don taimakon Allah ba a iya sha makance shi a san ko kala nawa ne sai dai a faɗi abinda Allah ya sanar da bawansa warzaqakum min at-tayyibat Allah subhanahu wa ta'ala ya arzita ku daga abubuwa daɗaɗa an gane ko la'allakum tashkurun don ku gode ma Allah subhanahu wa ta'ala kalima ta la'alla malamin suna bata ma'ana guda uku duk inda ka gane cikin alqur'ani ko ta zo la'alla tana nufin don saboda abu ya kasance ko kuma la'alla ta zo da ma'ana tabbas domin in an ka danganta la'alla zuwa ga Allah tufidu tahqiq bayan ce la'alla yana yiwuwa to ga Allah ko ba a cewa Allah ya jahilci abu la tadri la alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra kai la alla gare kai abba kasani amma shi Allah yana da tabbaci don babu abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya jahilta sai la alla kuma wanda tazo cikin suratu shu'ara wanda kuma tana nufin ka anna wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun kuna yin almasani' wato kire-kire kuma ce gine-gine la'allakum takhludun kamar dai kwa dawwama a duniya don annabin Allah baya sa musu tsammanin cewa za su dawwama a duniya don ya san cewa kowa zai mutu ba sani ko mun fahimta ba la'allakum tashkurun don ku gode ma Allah subhanahu wa ta'ala an gane ko fi'ili na shakara idan ya zo zuwa ga ni'ima zai ta yi kai tsaye washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun amma in ya ta yi zuwa ga Allah sai shi ta'addi da lamun an gane ko washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun ina fata ana fahimta ta ya kamata mu fahimci wannan saboda kun san yaren larabci wani bi yana da harko yana da nashi abubuwa Allah dai yayi haka duka waɗanda abubuwa don a gode ma Allah ashe Allah in yayi maka ni'ima ba yana son ya ka kafirce mishi bane wanda shine matsalar da muke fama da ita a yanzu mutane su bijire ma Allah su kafirce ma ni'imomin Allah kuma su bijire ma ni'imomin mutane to wanda ya kafirce ma Allah ma'ana ya zambutulu ga Allah to ina ga ma mutane dan haka in kana son kan ranka ya baci kada ma ka yadda a duniya kai ma mutane alheri ka sa tsammanin su saka ma da alheri in dai baka son tension ta kashe ka hypertension to wallahi duk wanda kai ma alheri kan ma kai tunanin ya saka ma da alheri ko yayanka kawai kai don Allah amma yanzu mutane kana son kai musu alheri to bakin ciki bai karewa gare ka sannan in kana son kan ranka ya baci a duniya kada kana da bukata abu komi karancin shi ka ce wani ya maka tashi kai da kanka idan kana son kan ranka ya baci a duniya an gane ko shine duk abin da ka ga ba tabbas bane ka same shi kakkasa shi cikin zuciyarka sha'ir yace faman sarrahu alla yara ma yasu'ahu fala yattakhidh shay'an yakhafu lahu faqda duk wanda bai son ran shi ya baci to kai ya sa son wani abu a cikin ransa wanda bai da tabbacin zai same shi ina fata kuna fahimta ta shi yasa da yawan abubuwan da ke jawo da bakin ciki a duniya wadan gani ko da kai mutu alkhairi kana tunanin dole saka ma da alkhairi kaga aikin banza inna ma nut'imukum liwajhi llah la nuridu minkum jazaa'an wala shukura ko ka zo kana son wani abu ka sa tsammani wani zai iya yi min to in kai haka ka mutu domin yanzu ƴaƴanka in ka ce su yi ba za su yi ba mataka ka ce ta yi ba za ta yi ba dan uwanka ka ce ba zai yi ba to kaga idan kan ne musu yi ba kaga zaka kara maka baƙin ciki shi yasa
idan kana buƙatar karin kulkula hakuri ta shika koko abinka shikenan bakin ciki bai abinka amma yanzu na kana sake mata kai inda kana yawan sata aiki danka yanzu na kana tsini mai in baka yi addu'a ba mun ce ku tsini mai yayanku ba mun fahimci wannan rike ko to Allah ya kyauta la'allakum tashkurun dan ku gode ma Allah in kun gode ma Allah kuma Allah zai ƙara muku ko ba haka nan bane la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lashadid a satin da ya gabata nace zamu kawo wata mas'ala wanda Qur'ani yayi isharar da ita anan shine mas'ala ta yawan al'umma abinda suke kira dividend demographic domin nan Allah ya nuna masahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga cikin abinda yasa suka zamanto suna da rauni saboda suna yan kadi wazkuru id antum qalilun mustad'afuna fil ard kaga isharar ta Qur'ani yake kasancewa su kadan yana daga cikin abinda ya ja musu rauni a Makka mun fahimci wannan to shi yasa turawa suke ta kokari su hana shi yasa turawa suke ta kokari an gane ko suke ta kokari dare da rana ta kowace hanya sai sun hana kasashen larabawa da kasashen musulmi yawa an gane ko to wannan kuma mas'ala din da yawan waɗansu sun dauke ta ne mi sai a ce a'a ai yan siyasa sun ce a rage aihuwa ai mas'ala ba daga nan ta taso ba mas'alar ta taso ne tun daga mi tun daga asalin kokarin domination mulkin mallaka an yi shi an kashe mutane da dama an bautar da wasu an kai waɗansu to amma wannan tunanin ba yau bane aka gadar da shi a'a duk al'ummar da ake son a rinjaye ta dole sai an hana ta yawa fir'auna yana da wanda hutta qur'ani ya faɗa muna inna fir'auna ala fil ard وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفه منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم kaje yana yanke ƴaƴan su maza saboda bi saboda kasu taso wata rana su ci za su iya neman hakkin su mun fahimci wannan da kyau dan haka ba yau bane aka fara kai wani sai yazo yana mun magana ce a'a ai kaza kaza sannan kashe ƴaƴa abu ne wanda bayan ma fir'auna qur'ani ya faɗa mun laraba suna da wannan al'ada ina fata ana fahimta ta Allah subhanahu wataala ya faɗa muna irin yadda mushrikai suka ta kashe ƴaƴansu a lokacin jahiliya ayoyi sun yi bayanin wannan wa kadhalika zayyana likathirin minal mushrikina qatla auladihim shurakaahum liyurduhum wa liyalbisu alaihim dinahum walau sha'a rabbuka ma walau sha'a allahu ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun idan kuka duba wannan lokaci suna kashe ƴaƴa saboda dalilai daban-daban na farko wani lokaci suna kashe su saboda mi saboda talauci ya sauko shi yasa Allah ce wala taqtulu auladakum min imlaqin kan ku kashe ayyanku saboda talauci a cikin suratul an'am shi yasa sai a cikin suratul isra'i sai ce wala taqtulu auladakum khashyata imlaq da yawan mutane idan suka sai su harda kaga min imlaqin da khashyata imlaq mai harda alqur'ani an kare ko min imlaqin yana an'am khashyata imlaq yana isra' to amma wai ma'anar da bambanci ko babu shi yasa kowace kalima ta alqur'ani akwai balaga na inda yace min imlaqin saboda talaucin da ya sauko muku kenan nan mahaifi yana ni yana talaka sai Allah ce nahnu narzuqukum wa iyyahu mu muke arzikta ku da su saboda talaucin ya sauko ma ga kanka kake jin radadin sa amma cikin isra da yace khashyata imlaq saboda mi saboda jin tsoron talaucin da zai zo to nan sai ce nahnu narzuquhum wa iyyakum su da kuke yi ma tsoron talaucin mu muke ardata su da ku kaga balaga ta alqur'ani to wannan kaga ya nuna cewa ashe ana kashe ƴaƴa larabawa daga cikin lokacin jahiliya sun kasance suna kashe ƴaƴa ba wani abu ne wanda yau ne aka fara kuma an faɗi dalilai daga cikin wato dalilan da aka faɗa ko abubuwa waɗanda suka sa suna irin wannan aiki na farko malamai sun kace suna halakar da su saboda biyayya ga gumakansu da shaidanu an gane ko sannan kuma suna tsoron mata su ja musu madarrata listijda alistijda su su bara kana da ƴaƴa kana jin tsoron baka iya dokar nauyin su sai ka je kai bara wal'a da kuma kada mace ta zo ta jawo maka abin kunya sai su kai ta su turbude sannan kuma suna ganin mata ba a amfanuwa da su a cikin kabila ba a samu wani amfani da su sannan wani lokaci mace tana fifita mijinta akan babanta kamar yadda suke kawo wata kissa da yake Imam al-Mubarrid ne ya kata a cikin Kamil ba dole bane wannan kissa sai ta zama to ingantatta amma suna nuna cewa akwai wani daga cikin larabawa an gane ko ana kiransa Umar ibn al-Munzir ya nemi wato taimako daga wata kabila an gane ko shine ake kira al'itawa da larabci taimako kenan sai suka hada shi shi wannan Nu'man ke sai tura musu dan uwan sa Rayyan bin al-Munzir bin Nu'man abin bin al-Munzir sai je yi yake su ya kamo mata da dukiya da komai to da suka zo su wannan kabila sai suka nemi ya basu abin da aka kwace musu sai ya basu wato yace zai basu mata amma sauran dukiya ba zai bayar ba to wata daga cikin su an hada ta da wani shine to sai aka ce to ta zaba tsakanin babanta da kuma mijinta ko ba haka ba diyar al-Qais bin Asim kamar da suke cewa sai ta zabi mijinta shikenan su ko sai suka yi alƙawarin cewa duk an ka haifa musu ɗaya mace tunda tana fifita mijinta ko masoyinta akan babanta za su halakar da ita sannan daga cikin dalilai wato akwai asar da ya zo cikin sahihul bukhari na Asma bint Abi Bakr diyar Abu Bakr radiyallahu anhu wa an as-sahabati ajma'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yawmiddin akwai wani mutum da ake kira Zaid bin Amr bin Nufayl idan aka zo da ya mutum ya dauki yarsa zai je ya turbude ta sai ya ce kawo min ita ni zan dauki nauyin ta sai in ta kama girma shine tara'arat sai ya ce ya kawo maka ita ya ce to in kana so ka rike ta in baka so ni kan mayar min da ita zan ci gaba da rike ta kaga wannan al'ada ce wanda ya tabbatar da cewa ashe ana kashe yaya ba yau bane sannan suna yin annazar lil asnam su yi alwashi ga gumakan su su ce Allah ya ba su yaya kaza za su ba abu kaza kamar yadda yanzu kuka gani ana yanka mutum ayi sacrifice shi an gane ko sacrifice ba yau ne aka fara ba wanda kuma kissar da suke kawo ta baban manzo sallallahu alaihi wa sallam Abdullah wannan ta taba faruwa gare shi wanda a karshe Allah subhanahu wataala ya kubutar da shi da ba dan haka ba da sun kashe shi sannan kuma suna kashe mata saboda mi saboda tsoron kada a kawo yaki a kwace ƴaƴan su kaga shikenan sai a saka cikin damuwa sannan suna kashe su saboda tasha'umin kamar su ga mace ta zo da wata halitta wadda ba ita ba kamar zarqa wadda idan ta suna matsayin buloli ko kuma barsha wadda jikinta akwai digo badda inji malaman zauri ko kuma shaima wadda jikinta akwai wato dan digo baki ina fata an fahimce ni ko kuma rasha sun kace khafifatul ajuz an gane ko wadda duwawunta wato ba su da girma ita malaman zauri in ka diba cikin mukhtasar sai ya kira ta zallau an gane ko wanda ba ta da duwawu malaman zauri sun kace so koyo to kun ga wanga abu ba yau ne aka fara a kashi ba yau ne aka fara ba to idan muka aje wannan na larabawa sai mu zo yanzu su turawa daga ina suka samu wannan tunani akwai wani babban kafiri da a kasar ingila wanda ya mutu ana kiransa Thomas Malthus an yi shi miladiya 1766 ya mutu wato miladiya 1834 Thomas Malthus ya kawo wata tunani wata teori wanda yanzu ana karantar da ita an gane ko Malthusianism ana karantar da shi cewa yana ganin cewa a wannan lokaci domin fada ne kuma mai ilimin tattalin arziki ne yana ganin adadin mutane yayi yawa musamman na Ingila ba su iya noma abincin da za su ci to yana ganin wannan zai jawo matsala to sai ya ce to abin da ya kamata yanzu a rage haihuwa ya kamata a rage haihuwa saboda mi saboda kasa wai kamar irin kuku ne na kaza idan ka dauki kaza ka hada da zakara ka bar su cikin kuku idan suna haihuwa wata rana za su cika alhali wai abin da ka dubi kenan duniya kawai cika za ta yi kenan kamar Allah subhanahu wataala ya halicci mutane kuma bai ba su bagirin da za su zama ba kuma abincin kuma Allah bai ba su abincin da za su ci ba bayan Allah ya alƙawalin wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha a to ya aka yi to kaga wannan aqida ce wadda tana da alaka da kafirci to Thomas Malthus ku je ku karanta za ku ga irin aqida sa da irin yadda ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kudaitar da mu da aure ya kudaitar da mu da yawan al'umma yake cewa tazawwajul walud al walud fa inni mukathirun bikum al umama yawm al qiyama riwaya ta Anas an gane ko da tana cikin musnad na Imam Ahmad ku yi auren al walud mai yawan haihuwa al wadud mai kauna malamai suka ce in mace tana kaura ka bata haihuwa soyayya za ta bace in tana kuma haihuwa bata kauna zaman zai yi wahala fa inni mukathirun bikum al umam yawm al qiyama zan yi tinkaho da ku a ranar tashi al qiyama hadisi na Ma'qil bin Yasar wanda ya zo cikin sunan Abi Dawud sai ce fa inni mukathirun bikum an gane ko ni can ya ce fa inni mukathirun bikum al anbiya a riwaya wato ta Anas zan yi tinkaho gaban annabawa riwaya ta Ma'qil bin Yasar fa inni mukathirun bikum al umam to kaga kai ta ce al ummi saboda kowane annabi yana da tashi al umma sai koda ɗan kadan ta sai annabin da ya zo babu wanda ya karba mishi almuhimu da yana nufin kenan annabi yana da wa kowane annabi yana da al umma kaga wannan hadisi ne na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina fata ana fahimta ta to kaga can ya ce al'umam amma wani wuri ne kuma abin da ya faru yawmal qiyama ranar tashin alkiyama bai ce a nan duniya bane balle kace ƙarya ne to ya ku ɗan kuwa musulmi ashe musulunci ya yarda da al'umma ta yi yawa amma mi yasa waɗanga makiya ba sa son al'umma ta yi yawa mi yasa hanyoyin da suka ce za a bi kaga sun ce a yi yaƙi a saida makamai a kirkiro cututtuka waɗanda ba ma na Allah bane wani lokaci a kawo kuna ganin irin cututtukan da suke faruwa sannan sun ce a yi kokari a sayar da magani kamar yadda hadisi na Jabir kaga da aka tambaye manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam abin nan da suka tambaye shi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an tambaye shi anil ghila ya hana al-ghila shine wato a zo ma wacce tana da ciki amma sai ya samu labarin farisawa da ruma suna yin shi baya cutar da ƴaƴan su sai ce ya ci gaba da yi ina fata ana fahimta ta babu matsala kenan ko kafiri yake yin abu in dai ba zai cutar da kai cikin addinin ka ba babu matsala ka dauki wannan gare shi amma sai suka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam anil azl daga al-azl al-azl shine wato mutum idan ya sadu da matarsa lokacin da romani za su zo sai shi kauce ba zai zubar da su cikin mahaifa ba an gane ko sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kira shi al-wa'dul khafi al-wa'd kamar turbuda ce al-khafiya wanda ake yi kaga wannan da shine malamai suke tabbatar da cewa ciki idan mutum bai zuba ciki ba an gane ko ba za a ce ya kashe dan adam ba domin in haka nan dake nan idan ka zubi maniyin da ya kira shi al-wa'd nan kamar ya kira shi turbudewa ne amma ba hakikatan ba don ba ana nufin duk mutumin da ya zubar da maniyi a waje ba ya kashe mutum ne ba haka ake nufi ba in baka fahimci da san ba to amma ciki da ya kai kwana 42 ya san dan adam saboda da yau mutane suna cewa sai ya kai kwana 120 suna kafa hujja da hadisi na Abdullahi bin Mas'ud wanda yake abin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ahadakum yujma'u khalqahu fi batni ummihi 40 yawman 40 wa kwana 40 misla zalika malamu suka ce a zance mafi inganci akwai riwaya ta sahih muslim thumma yakunu alaqatan fi zalika ashe cikin kwana 40 ne ake kare halitta ina fata ana fahimta ta amma shi thumma fi zalika din nan yana kuma zuwa ga aljam'u an gane ko da alkhilqa amma bai kuma zuwa ga 40 yawman ba bai yiwa kwana 40 a ce fi zalika 40 yawman ya kuma zuwa kwana 40 amma da yau mutane da musan wannan ba sai su fassara hadisin da wannan duk da yake akwai sabani amma yanzu abin da bincike ba su a wannan hadisin da yace fi zalika shine malamai suka yi itibari akan shi in baka yarda da magana ta ba ka koma cikin hay'atul i'jazul ilmi binciken ta na alfil qur'ani was sunnah an gane ko majalisar malamai ta binciken ilmi tarabiqatul alamul islami wanda ke karkashin majalisar malaman duniya wanda take mu'amala da jami'a 120 Southern University na duniya na bincike sun kawo wannan magana ba dina da kirkiro ta ba saboda na san wanga magana ce sabuwa za ta iya kawo wani abu almuhimu da ƴan uwa musulmi yawan al'umma ba shine abin tsoro ba Annabi Shu'aib ya tunatar da mutanen sa ni'imar Allah ce wazkuru iz kuntum qalilan fakaththarakum wanzuru kayfa kana aqibatul mufsidin ku tuna kuna ƴan kadan sai Allah ya waitar da ku ashe ni'ima ce amma me yasa ba sa son ayyawa saboda wata rana in mun kai yawa za mu kwaci kan mu gare su sannan muke da arziki idan ya zama to mu za mu cin wannan arzikin ba su ba kun ga akwai matsala shi yasa suke ta kokarin tattalin arzikin su kariya mu suke buga mu da kuɗi kuma ba sa barin mu sayar da arzikin mu sun tattare saboda kullum mu ji tsoron mu haihu shi yasa yanzu in kana da ɗa guda sai ka ji tsoro biyu sai ka ji tsoro sai ga mutum ya tsaya don mi don kana son kai ma matar ka ciki kuma kana tunanin ya zaka dauki nauyin sa shi yasa sai ka duba kaga irin shirin da bature sa amma mutanen kauye su ba ruwansu da wannan mai ɗa 40 ya san da yana da masu mishi ba Allah ya kyauta to dan haka baya wani abu ne wanda yau an ka fara gashi nai theory ta ana karantar da ita a duniya ba wani dan boko bane ko na bai kawo wannan ku tashi ku karatu ku san abin ga daga inda ya samu asali su ba sa son ku yi yawa saboda mi saboda yawan musulmi zai karu sannan kuma idan kuka yi yawa ba za a yi kashe ku gaba ɗaya ba sannan idan mutane suka yi yawa za a samu masu baiwa da yawa a cikin su wanda kuma shi zai hana su ci wannan arzikin da a cikin kasashen mu ga cana nan me yasa ba a ce musu su rage yawa ba duk duniya ba su kowa yawa ba to me yasa su ba a ce musu rage yawa ba kuma ga cana can ba a ta buga mata kuɗi ba kai ka buga mata kuɗi ba na irin wayo ne to saboda al'umman mu na cikin rauni mun zamanto bamu da ilimin kere-kere na biyu ga mu nan abubuwan karatun babu inganci arzikin kuma buga mu ne ake yi kenan ko dole na an kange mu shi yasa ba mu iya motsawa in mu za mu buga mu kan mu kuɗi mu tashi mu yi karatu ingantacce waye su shi yasa suke ta tsoro kuma wannan tsoron shirme ne suke yi tabbas sai Allah ya tabbatar da gaskiya Allah ce shine zai rinjaye da addinin musulunci li yuzhirahu ala ad-din kulli duk bawa ta duniya ta jiya da mai makaman nukiliya da wane ne duk Allah ce shi zai rinjaye da musulunci in kana so ka tai duk abin da kai ka rike da baka yi ba ga ka ga Allah. Allah ya kyauta. Warzaqakum min at-tayyibat, Allah ya arzuta ku da abubuwa dadada, la'allakum tashkurun, dan ku gode ma Allah subhanahu wata'ala. Bala yace Allah yace ya ayyuhallazina amanu.
Ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun.
Malaman tafsiri wadanda suke kula da alaka tsakanin aya da aya kamar yadda nika wancan sati, wannan shine kira na hudu, an gane ko, wanda aka yi game da wannan sura, wato ma'ana game da bayan, wato game da abin da shafi yakin Badar. Kira na farko hukumci ne na juyawa ga wanda ya juya ba da baya, an hana wannan. Ya ayyuhallazina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Sannan aka biyo da wanda ya bijire ga abin da zai shafe shi. An kai sake yin kira na biyu, ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa rasulahu wa la tawallu anhu wa antum tasma'un. Sannan aka bijiro da wadanda ba su saurara din ba, ko kuma sun saurara amma ba su fahimta ba. Sannan aka sake kira na uku, ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tusharun. Aka zo da abin nan, aka tunatar da su ni imomin Allah, aka tsoratar da su, sannan aka tunatar da su ni imomin Allah. Yanzu kuma sai aka sake kira na hudu, ya ayyuhallazina amanu la takhunu allaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wannan ita ce munasaba. To galibi malamai da suke kawo asbabun nuzul, wani lokaci sai ce in akwai asbabun nuzul ana iya ambaton shi, sannan a ambaci munasaba. In babu kuma kawai sai a ambaci munasaba ba tare da sai an hankalta ba akwai asbabun nuzul ko babu ba. To dan haka za mu dan tako kadan daga cikin su asbabun nuzul kin. Abu na farko da ya kamata mu fahimta shine cewa akwai wata kissa da ake kawowa. Kun san asbabun nuzul za ku ga an kawo su, wani lokacin sai inganta, wani lokacin ba su inganta ba. To idan baka fahimci wannan ba sai ka ce sababin nuzulin aya kaza, wanda zaka iya haduwa da matsala. Su asbabun nuzul karatu bi ake musu, dirasa ta'siliya da dirasa kuma tatbiqiyya. Dirasa ta'siliya litatafaina usulut tafsir, an gane ko, su suke nuna muka ga yadda ake mu'amala da asbabun nuzul. Shi Qur'ani yana da dalilai amma da suka sa aka saukar da shi, kowace aya tana da sababin nuzul. Domin Allah ya saukar da Al-Qur'ani don mu, don shiryan mutane. Kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur. Duk Qur'ani an saukar da shi don a fitar da mutane daga cikin duhu zuwa haske, daga duhun kafirci da sabon Allah. Dan haka mai cewa Qur'ani ne da asbabun nuzul, dan Qur'ani ne ya hada rani, dan Allah ya faɗi dalilan da ya saukar da Al-Qur'ani ga sunan. Na fata ku fahimci ni, na daike ne, suna da yawa. To akwai asbabun nuzulul khassa, wani abu zai faru sai a saukar da aya. Wannan kuma shike nuna a'a Allah ba zai iya saukar da aya ba sai wannan abin ya faru. Shi ne cikin ganin damar sa ya bari sai da abu kaza ya faru sannan ya saukar da wannan aya. To riwayoyin da ake kawowa idan ka diba babban mawsu'a ta asbabun nuzul shine wani littafi da ake kira al-isti'ab fi bayanil asbab. Sun tattaro asbabun nuzul gaba ɗaya masu yawa, bai iya cewa dukkan su, tunda kewaye abu da sani gaba ɗaya abu ne wanda yake da wahala, amma sai su yi munakasha waɗannan ara ake su kawo da ifi da wanda ba da ifi ba. To bayan wannan akwai lokacin da su ke ingantuwa gaba ɗaya. To wani lokaci sai ya zamanto sababin nuzul ana nufin shine sababin nuzul kai tsaye. Idan biyu ne, idan duk sun inganta, idan guda bai inganta ba an huta, amma idan duk sun inganta sai a duba ya za a yi a hada su. Tana yiwuwa guda ne a sababin nuzul, na biyu ba sababin nuzul bane, ma'anar shi take shiga karkashin aya. Wani ne ya zo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hukunci, sai ya bashi amsa, sai ya sa tsammanin wannan ayar da aka karanta wannan lokacin ta sabka, alhali ashe ta sabka gabanin shi shi bai sani ba. Mun fahimci wannan dan saboda ku fahimci ka'idodin. To wanga aya akwai riwaya an gane ko daga Jabir dan Abdullahi cewa kan Abu Sufyan ne ta sabka, cewa wani da ake kira Abu Lubaba shine ya bada labari ga Abu Sufyan. Ina fata an fice ni, wannan riwaya da'ifiya ce. Sannan kuma akwai wata riwaya da aka yi daga Lubaba bintu Abi Lubaba, ita ma wannan riwaya da'ifiya ce. Sannan kuma akwai wata riwaya da aka yi daga Abdullahi ibn Abi Qatada, ita ma riwaya ce da'ifiya. Sannan akwai riwaya daga Mughira dan Shu'ba, ita ma riwaya ce da'ifiya. Akwai riwaya daga Imam Zuhri karkashin wannan aya, ita ma riwaya ce da'ifiya. Akwai riwaya daga Imam Al-Kalbi, ita ma riwaya ce da'ifiya. Akwai riwaya daga Ikrima, ita ma riwaya ce da'ifiya. Duka riwayoyin babu wanda ya inganta game da wannan al'amari. To kaka, kaga wani sai tattaro ya ce a'a ai an ce cikin asbabun nuzul, an ce ga abin da ya faru, ga abin da ya faru, ga abin da ya faru. Musamman riwaya ta Ikrima da anka kawo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya je wajen Yahudawa, domin shi Abu Lubaba ana ganin kamar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tura shi zuwa ga Banu Qurayza, shi ko ya kasance yana da alaka da Banu Qurayza. To suka sai suka tambaye shi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake nufi da su idan suka nemi ai musu hukunci, sai yayi ishara zuwa ga wayan shi ce azzabh yanka. Shikenan sai zaman to kenan ɗan shi a za su iya kafa hujja da wannan kenan manzon Allah wato sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sun yaudari Allah sun yaudari manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da haka kafirai ne. Kaga riwayoyin ba su inganta ba. Ina fata an fahimci ni. Har riwaya da take cewa wai yazo yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa inna ma nahastu ilan nisa'i wasubyan. Nahasa shine wato kamar kai wato ka fadi magana. An gane ko yana daukar ma'anoni da dama. An gane ko ana kiran wato nahasa da larabci yanhasu ko kuma nahisa yanhasu. An gane ko yana da ma'anoni guda daban da kaji ba cikin Tajul Arus za ka ga abinda malamai su kawo bisa ga lugashi. Shine ma'ana nayi magana nayi dan kuskus sai mata suka samu labari. Wannan ba gaskiya bane. Akwai riwaya wadda ta zo ta Ikrima wadda take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam Jibril ya zo masa hayya haudoki farasan ma'ruran. Doki wanda bai da sirdi manzo sallallahu alaihi wa sallam yaje inda Yahudawa an so a hana shi sai sahabbai suka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kakka tafi wajen su sai domin za su zage ka sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zai je ne ya gaisa da su bayan ya ce zai je ya gaida da su sai zo ce musu ya ikhwat al-qirada wal khanazir ya ikhwat al-qirada ya ku yan uwan al-qirada birrai wal khanazir da kuma abin nan aladu. Kaga kamar shi ya ce ga abinda zai yi kuma yanzu ya yi aikata wani abu. To in baka san riwayar ba ta inganta ba, kaga sai ka ƙaryatar da tun ka ƙaryatar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To shi yasa ƴan shi'a suna amfani da waɗannan riwayoyi ku tashi tsaye wajen karatu. Za su amfani da waɗansu riwayoyi su nuna muku cewa a'a na an ce sahabi kaza ya aikata kaza ko sahabi kaza ya aikata kaza. Musamman kissa da ta zo a cikin suratul Tauba wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Sa'laba bin Hatib. Malaman tafsiri sun yi sabani ko in ce malaman asar ma da hadisi. Ibn Hajar al-Asqalani la ganin Sa'laba bin Hatib guda biyu ne, akwai munafiki akwai sahabi. Sheikh Ibn Uthaymeen ya san abin shi kawai ma wannan riwayar bata ma inganta ba shi wato akan abin da ta gare shi ba Sa'laba guda biyu bane. Daga ciki kuma za ku iske suna kafa hujja da wata aya, za ku iske misali inda ake cewa ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ta sabkari akan wani sahabi da ake kira Al-Walid ibn Uqba, sai a ce to in ja'akum fasiqun binaba'in fasiqi ya zo muku. Kaga sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam kuka kun ce adillai da ko su kafa maka hujja ta qissa ta Hatib bin Abi Balta'a inda aka ce ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilayhim bil mawadda, wanda ya dan dauko ni labari ya basu. To duka in baka san wannan ba sai su kada ka cikin rami. Sai ce Aisha Umar ya ce da'ani adrib unqa hadha munafiq, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ka bari in bugi buyan wannan munafiki. Kaga ashe munafiki ne, a sai su yanke inda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce baka sani ba. An wa ma yudrika anna Allah tala ala badrin fa qala i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum. Kaga yi Allah ya ce ya gafarta musu domin yin kuskure ba shike fitar da su daga cikin musulunci ba. Yana yiwa riwaya da aka kawo ƙarya aka yi musu, yana yiwa sun aikata kuma Allah ya ce ya karbi tuban su, yana yiwa kuskure suka yi su ba ma'asumai bane ba mala'iku bane, me ya matsala? To amma saboda ana son a ruguza addinin dole sai an bi irin waɗannan abubuwa. Shi yasa in baka san aqidar shi a baka karin ka tattauna da su sai ka karanta littattafai da suke magana kansu da yi musu raddi. Misali ka karanta Al-Milal wan Nihal na Imam Shahristani, an gane ko ko kuma wasu'atul firq wal adyan ko al furuq bainal firq na al imam al baghdadi ko al furq bainal firq ne ina gane. Sannan kuma ka karanta littattafan ustadu doctor ahmad al ghamidi babban malamin aqida ne dake jami'a ta ummul qura a makka wanda ya rasu Allah ya ji kan musulmi da sauran mutanen da suka yi littattafai da littafin al firq na abdul qadir sheikh abdul qadir shaybatul hamd wadanda suka yi littattafai kan raddi ga yan shi'a ko as'ilatul qadat shabab shi'a ila al haq ko lillahi thumma litarikh sai kaga aqida suka san yadda zaka yi musu raddi. In ba haka ba akwai matsaloli, ina fata an fahimce ni. To Allah ya gane da mu. Dan haka dai a takaicin takaitawa babu wata riwaya da ta inganta cewa sahabin manzo ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wannan aya ta sauka gare shi cewa yayi rawdar Allah yayi rawdar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. In ma a kaddarta misali sahabi yayi kuskure ba matsala, sahabi mukaddarta yana iya yi ridda ya Allah ya karbi tuban shi ko ba ko da sun kai ridda ba kuma suka dawo, me ya matsala? Misali amma ba za su yadda ba sai dai su dauko munafiki su ce sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam. Sahabin munafiki ba sahabin shi bane, a zahiri ne ke musulmi. Amma idan kuka tattauna da su kuka kawo musu ayoyin da suka nuna Allah subhanahu wataala ya tsarkake sahabbai mi suke yi sai su nuna muku su yarda ba. Kaga aqida ta shi'a ku diba in kuna son ku yi musu raddi sai Allah ya ce wasabiquna alawwaluna minal muhajirin wal ansari wal ladina tabauhum bi ihsan satani radiyallahu anhum wa radu an Allah ya ce ya yarda da su kuma sun yarda da shi to kai yanzu ka ce Allah bai yarda da su ba kaga kai ƙarya kuma sai Allah ya ce wa adda lahum jannatin Allah ya ce ya musu alƙawarin aljanna a adda to yanzu ya anka musu kafirci ko zai yan wuta sai aka kikiro aqida ta albada daga bada yabdu gudu wannan shine ya bayyana ga Allah cewa bai wato daga baya ya bayyana ga Allah ba su kafirta laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara kaga Allah ce Allah ya yarda da su kuma shi ko Allah ce fa in tardau anhum fa inna Allah la yarda 'anil qawmil fasiqin Allah ya san mutane ne nagari amma kuskuren da suka yi in ya ambace shi daga baya sai ya ce ya gafarta musu ya gafarta musu ya gafarta musu innal ladina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani inna mastazallahum ash-shaytanu bi ba'd ma kasabu wa laqad 'afa Allahu 'anhum inna Allaha ghafurun halim Allah ce ya yafi to bi kake so tunda ya ce ya yafi ai shike nan wato lefin wa aka yi ma Allah ya ce ya yafi to bi kake bukata kuma bi kake bukata amma wannan aqida tana da hatsari saboda shubuhohi karatun falsafa da ilmul mantiq da al-jadal da kuma amfani da wadansu hanyoyi na taimako da suke ma wadansu mutane sai kaga an dauki mutane an kada su cikin wannan hatsari Allah kai mu nasari mun fahimci wannan ko to dan haka dai babu wata riwaya ingantatta wanda ta ce wannan bawan Allah shi ne wanda al'amari ya faru gare shi dukkan riwayoyin da ake kawowa riwayoyi ne wadanda basu inganta ba dan haka ka samu wannan mawsu'atul isti'ab fi asbab fi bayan al-asbab al-isti'ab fi bayan al-asbab ka rinka dauko riwayoyin na farko ka diba ka gani in duk basu inganta ba ka huta na biyu kuma sai kaga in duk sun inganta shin dukkan su suna iya yuwa abu ɗaya biyu ne uku suka sabka sannan aya ta zo ta yi bayani su koko a'a abu ɗaya biyu uku ne suka faru sannan ayoyi suka sabka suka yi bayani koko a'a dai abu guda ne ya faru aya ta sabka sauran kuma bayan suka zo sai aka karanta musu ayar suka sa tsambanin a wannan lokacin da abin ya faru dole sai ka tashi tsaye da karatu in ba haka ba sai su buga maka shi ce ma can an ce can can ka je wannan an ce kaza na an ce kaza yana yuwa magana ne sun kai 40 kuma duk ana iya hada su amma in baka san ka'idodin yin hadin ba baka bi malam mai ba sai ka rikice kace kai Allah haka nan na dai kaza 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 ba wani abu wanda sun ka abin karatu ne ake bukata ayi ingantaccen karatu Allah ya kyauta to Allah subhanahu wa ta'ala ce ya ayyuhallazina amanu ya ku wanda kuka yi imani la takhunu Allah war rasul kada ku yaudari Allah kada ku yaudari manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wadansu malamai suka ce sun kasance suna jin magana daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa yufshunahu labarin sai su yada shi hatta yablugha almushrikeen hay kazo ga mushrikai to wannan malamai suka ce muqayyadun bima la yaliku an gane ko an yablugha ilaihim za a yi taqayyibin shiga abinda bai dace su ji ba dan kaji labari ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba laifi ne bane ya kai ga makiyansa in abinda ya dace su ji ne ko ba ka da bane da'awa wa aji idan aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi bayani wani abu na da'awa me ya lafin ya kai ga kafirai ai da ma ana so a kira su ina fatan ana fahimta ta wadansu daga cikin malamai suka tafi cewa abinda ake nufi da la wato abin nan la takhunu Allah war rasul la tudhiru lillahi min alhaqqi ma yarda minkum kada ku bayyana ma Allah abinda yake wato Allah yake so daga gare ku an gane ko thumma tukhalifunahu fi sirri sannan ku je ku saba ma wannan daga baya amma ina da yawan mutane eh din nan ta banza da hita ba ka gane wa sai an shigo wajen aiki shi yasa ake cewa wato la tusaddiq abin nan la tusaddiq al afwah ar rijal la tusaddiq al kalimat kada kai rinka gaskata kalmomin mutane me yake nuna a gane mutane an gane abin da ake gane inda ake gane mutane shine wato al mawaqif abu yazo a gani yanzu ne ake son a san wanda yayi yadda zai aiki da wanda bai yadda ba wajen aikin zo ana gane wanda yadda da wanda bai yadda ba amma ne ne wannan aikin banza ne ala ayyati hal la takhunu Allah war rasul kada ku yaudari Allah kada ku yaudari manzo ina fata an fahimce ni to malamai suka ce wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun sannan akwai tafsiri guda biyu wa takhunu amanatikum wadansu daga cikin malamai shi wa takhunu sai suka ce asalin sa la takhunu Allah war rasul wa anta khunu amanatikum wa antum ta'lamun sai sun kace to shi wannan an din mansubina domin larabawa suna iya hani sai su zo da an amma su shafe ta la tanha an khulqin wa ta'ti mithluhu ai la tanha an khulqin wa an ta'ti mithluhu kada kai hani daga wata dabi'a kuma kai mi kuma ka zo da wata dabi'a an gane ko shine malamai suka ce kenan la tajma'u bainal jinsaini kada ku hada guda biyu, kada ku yaudari Allah da manzonsa, kuma kada ku yaudari amanoninku. Kenan sai zaman to abu biyu ne. Waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a, shi wannan la takhunu Allah wa rasuluhu wa takhunu amanatikum majzumina, domin shi fi'ili wanda yake af'alul khamsa da jazma da nasba duka shafi masa nuna ake lan yakhunu da lam yakhunu duka dai ne. To shi yasa suka ce a'a, la harfu jazmin ne domin nahyi an kai, sai suka ce la takhunu Allah wa rasul kenan wa takhunu amanatikum, sai zaman to atafina akai majzumun, ma'ana an yi mashi jazma. Malam mai ad-durr al-masul fi ulum kitab al-makruh yake cewa to wagga qira'a da anka ce majzumi na wai wanga i'rabi da anka ce majzumi ne afwan, yake cewa shina ganin li anna fihi an-nahyu an kulli wahidatin ala hidatihi asli hidatihi wahidatihi aka shafe wa wallahi ba suna shafe ta, wai ma'ana idan muka dauki majzumi na kenan nan an hana ku yi yaudara Allah da manzo sallallahu alaihi wa sallam, kuma an hana ku yaudare amanoninku. Amma anka ce an dauke shi mansubi sai zaman to a'a, kowanne daga cikin su an gane ko, ma'ana kada ku hada su, kada ku hada yaudara Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam tare da yaudara ku, kina yaban yaudara bi aka hada ku haka hana ku. Amma idan aka ce la takhunu Allah war rasul, an hana ku ku yaudari Allah da manzo, kuma wala takhunu amanatukum antum ta'lamun, kuma an hana ku ku yaudari, kenan kowanne daga cikin su an hada. To wannan yake cewa yafi dacewa da balaga, misali in an dauki wannan dalili, kuma saboda akwai abubuwan da wani lokaci in abu haram ne, wannan haram ne, wannan haram ne, kaga kowanne an hana kashi daban, ko ba kana bane. To akwai lokacin da abu guda halatu ne, abu guda haram ne, kaga hada su shine yasa suka zammi suka zan haramun, amma idan aka rarrabe su guda zai zama to halal, guda zai zama to haram. Shi yasa Allah subhanahu wataala ce wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun, kaga ga a cudanya gaskiya da ƙarya sai a boye ni, sai a boye gaskiya, kaga ita gaskiya tana matsayinta, ƙarya tana matsayinta, akwai matsala babu. Amma cudanya gaskiya da ƙarya sai ya sa nan sai a lalace, kuma a hada haram da halalci al'amuwa salalaci, ban sani ko kun fahimta ba. Shi yasa qira'a ta jazma ita ta hana ai kowani daban, ita ko qira'a ta nasba ta nuna kada a hada su, kenan kada a hada khiyana ta Allah da kuma khiyana ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam. La takhunu Allah war rasul, kada ku yaudari Allah, kada ku yaudari manzo sallallahu alaihi wa sallam. Wanda ya yaudari Allah ai ya yaudari manzo sallallahu alaihi wa sallam, ko haka bane. To me dalilin da yasa aka kawo manzo sallallahu alaihi wa sallam? Na farko malamai suke cewa dan saboda tabbatar da manzancin sa, domin Allah ne ya kira shi rasul, manzo, manzon wane? Manzon sa ne, kenan ya tabbatar da shi ya turo shi. In ka ce ka yaudare shi Allah zai tura maka asiri, haka ne ko ba haka ba? Waɗansu kuma daga cikin malamai suke cewa a'a, abinda yasa an ka kawo la takhunu Allah war rasul, wani lokaci in kaga an kawo sunan manzo tare da sunan Allah, saboda dama ta wato abubuwa da wanda ana so a kawo maka rukunin imani. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. A wani lokacin kuma in aka shafe, to za a kalli wane ne ya shafe. Shi yasa Allah subhanahu wataala a cikin suratul baqara yake bada labari munafiqai da suka zo, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi satami wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Ibn Ashur da yazo a wannan wuri yake cewa sun kace mun yi imani da Allah da ranar ƙarshe, maimakon su ce sun yi imani da manzo, me yasa ba su faɗi wannan ba? Yace in ma saboda rukunin imani, dama da kai imani da Allah sauran biyar din suna tare, imma kuma suna jin bakin cikin su faɗi cewa manzon Allah ne athiqan, sai suka ƙetare. Amma in suka tashi munafinci kuma wani lokaci sai su faɗa idza za'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah, nan suna son a ambace su. Shi yasa in kaga an ambaci sunan manzo, wato a yadda da su nake son na ce, idan kaga an faɗi sunan manzo ko ko an shafe ko an kawo ta kalma ko an shafe ta a cikin alqur'ani, akwai dalili, sai ka nemi littafin da suke iya fassara maka meye dalilin da yasa aka shafe ko aka karɓa. Kuma in sun baka dalilai, ka duba ka gani kana iya karɓa ko ba za ka iya karɓa ba, ban sani kuma fahimta ba. Allah ya kyauta. La takhunu Allah war rasul, kada ku yaudari Allah, kada ku yaudari manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam, koko kada ku hada yaudara Allah da yaudara annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa antum ta'lamu wa la takhunu amanatikum, an gane ko kenan? La takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum, kenan aslin sa wa la takhunu amanatikum, koko wa an takhunu amanatikum, wato abinda za a kaddara kenan. Wa takhunu amanatikum, kada ku yaudari amanoninku, an gane ko? Amanoninku, in ya zama to amanoninku, me yasa aka danganta su zuwa gare ku? Saboda wannan amana ce aka dauka aka baka, kenan nan an danganta ta zuwa gare ka. Alhali ko ana iya danganta ta a ce amana Allah ce, domin Allah subhanahu wataala ya bada wannan amana. mun fice wannan dake ko sannan kuma ibnu jarir at-tabari sai kawo maganganun malamai a karkashin wannan amanatikum yake cewa waɗansu kace abinda ake nuhi da al-amanat shine wato al-fara'id abubuwa da Allah subhanahu wata'ala ya amince ma mutun na farillai waɗanda kake yi a koye waɗansu kuma suka ce a abinda ake nufi addini ake nufi da amanatikum duka babu matsala domin addini ya shafi kowace amana na fata kun ce ni addini duk amanar da a tsakaninka da mutane da Allah Allah ne cika cika ta ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud ko baka nan bane wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'ula na fata kun ce ni kenan kaga wannan riwaya da ibnu jarir at-tabari ya kawo ta cewa addini ta zamanto ashmal duk ta shafi komi da komi amana an sanya mata amana suna amana in ji malamai saboda ta fuskar amana ne mutane suke samun aminci shi yasa tauhidi in kana da shi sai ka samu aminci alladhina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi dhulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun amma in babu tauhidi kullun kana cikin tsoro duk yanda kuka ga turawan ba suna ba mu tsoro sun fi mu zama cikin tsoro duk yanda kake ganin mutun yau bai cikin tsoro yana tare da jama'a tsoro inda yana mu'amala da bokaye da mallan boka da malaman tsibo kullun cikin tsoro shike kai kai na ganin bai da tsoro amma wallahi yana cikin tsoro mai tauhidi ne bai da tsoro ina fata an fahimci ni al-amanat in babu ta babu aminci tsakanin mata da miji babu tsakanin da uba babu tsakanin shugaba da mabiyi da zaran babu amana shikenan daga al'amuru na babu aminci tsakanin mutane yau ina na sarar mutum sun tashi hankali amana babu kowa tsoron kowa shi kai ko ba ka dan bane kahin ka samu wani yarda da wani ha akwai wuya ana dai shi da ana cin tuni amma ƙarya ta kowa ya san kowa Allah ya kyauta wala takhulu amanatukum karku yaudare amanoninku amanonin Allah suna da yawa maudu'i ne na al-Qur'ani توحيدي أمانة الله إنا أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا كما أمانة ود الله يبين تأتي سورة الأعراف تنشينا تكين تصوى النبي آدم ونوكوتا وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون سيضمن تو الأمانات أمانات أكالين كده ألا دكا أبين التكاليف الشرعية ده الأمانات أكالين كده متالين ألك أولا دكي كده كي يودر الله سبحانه وتعالى يحني يودر إن الله لا يحب الخائنين الله كمن سجي وأنتم تعلمون الحال كنا نسني ما لم يسكت شيئا جملة حالية كنا والحال أنتم تعلمون كنا سنن شوا كني يودر الحال كنا أكي يودر توكم بذا أجمعنا فيها ما الله كمن سجي يودر نعم ما لا الله شوا علموا
واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم
واعلموا الله سيكو سني أنغاني كو واتوأطفين أكن كدكو إيه ودرس أن أنك تشي واعلموا كو سني أنما أموالكم تشي ودوكي وينكو وأولادكم دائنكو fitna jarabawa ne kalimata fitna tana daukan ma'anoni alal aqalla guda 8 ga yadda Imam Suyuti ya fata a cikin al-itqan fi ulumil qur'an kadiba cikin al-wujuh wan nadha'ir na Imam Damaghani sai kalima ga abinda take nufi cikin larabci amma cikin siyakin da ta zo sai zaman to mi ta canza ma'ana le mot ne vi que dans une phrase in jumala baturi kalima ba ta iya rayuwa sai an sata cikin jumla in nace kai ni shiru ma na safadi gare shi amma in ce kan tunkiya kaga ma'ana ta hito in ce kan kare kaga ma'ana ta hito kan dutse ko ba haka ba Allah ya kyauta to dan haka dai wa alamu ku sani cewa annama amwalukum wa auladukum fitna wato ƴaƴanku da dukiyoyinku da ƴaƴanku fitina ne malaman da suke bayani kan balaga ta alqur'ani suka ce to me yasa Allah subhanahu wataala ya gabatar da dukiya akan ƴaƴa amwalukum wa auladukum fitna me yasa ya gabatar da dukiya akan mi akan ƴaƴa kaga wannan abu ne wanda yake na bukata wanda sun kace ya gabatar da shine lihtimam saboda dukiya abu ce wanda take wato tana sa wa dan adam ya je zuwa ga cin gululi ko ba haka nan bane babban abin da muke faɗi ka tashi akan shi yau da gululi ne shine son a tara dukiya shi yasa sai Allah ya fara da ita wuri guda ne in Allah ya zance jihadi ma sai ya ce a fara da dukiya wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah malaman har da alqur'ani suka ce wuri guda na Allah subhanahu wa ta'ala ce ya fara da rayuka akan dukiya inna allaha ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna domin nan ana zan can sayyina za a bada sakamako torai kuma yafi dukiya tsada ko ba haka nan bane yajudu inji sha'ir yajudu bil mali wa yajudu bin nafsi in dhanna al bakhil biha wal judu bin nafsi aghla ghayat al judi babban abin da zaka iya basu shine rayuwarka domin ga yan fushi sun ka tarika ga bin diga kudi wanne zaka basu kudi kake basu ko rayuwa ku bani amsa amma saboda kudi suna da alaka da rai suna da muhimmanci shi yasa Allah ya kira amwalukum wa auladukum fitna domin dukiya tana fitinan mutum dan saboda yaje ya ci wato gululi wa auladukum da ƴaƴanku mai ibnu ashir yake cewa zakarahum lil istifa'i aqwa dawa'il wato abin al-khiyana ya kawo ƴaƴa saboda ya ƙara ya hada da abubuwa ko ya kai ƙarshen ya harhado ma'ana ya game dukkan abubuwan da suke sa dan adam masu karfi da suke sawa shi khiyana an gane ko shi yaudara annama amwalukum alqasdur idafi ake kiransa domin Allah ya ce ku sani cewa ƴaƴanku da matanku ƴaƴanku da dukiyoyinku fitina ne ma'ana annama tana nuna an sha makance fitina a cikin mi a cikin ƴaƴa a cikin dukiya da ƴaƴa amma ba haka nan bane ana kiransa alqasrul idafi ba cikakke bane ba cikakke bane domin ba matan ba wai dukiyan mu da ƴaƴan mu wato ba dukiyan mu da ƴaƴan mu ne kai jarabawa duk rayuwar mu gaba ɗaya jarabawa ce ko ba haka nan bane akwai wata jarabawa da Allah ya faɗa kaga annaba nan sai zaman to hasab ne gairi haqiqi wato idafi su fi kiransa domin Allah ya faɗa rayuwar mu gaba ɗaya jarabawa ce ko ba haka nan bane tabarakallazi bi yadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in qadir allazi khalaqa almauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa lanabluwannakum hatta na'lama al-mujahidin minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum wa lanabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi was-thamarat wa bashshiris sabirin latublawanna fi amwalikum wa anfusikum kaga nan ba kawuna anfusikum ba amma can kuma an kawo shi kenan sai da mun tonan annama hasrun ne ko qasrun ne idafi ba yana nuna gaba ɗaya dukkan jarma ta tsaya akan kanin mata da ƴaƴa dukiya da ƴaƴa ba amma an gane ko amma akwai nan saboda a nuna maka fitinar dukiya da ƴaƴa fitina ce mai girma ina fata ana fahimta ta wanda kuma ba sai mun ga muku ba kun riga kun san abin nan Allah subhanahu wa ta'ala ce to wa'lamu kusani dama illa bani da muhimmanci zaka Qur'ani ya cewa i'lamu kusani i'lamu annama alhayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takaffurun fil amwali wal amlak wal aulad i'lamu anna Allah shadidul iqab wa anna Allah ghafurur rahim a cikin suratul maida to sai malam yake malamai suka ce to nan da Allah ya ce wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitna kusancewa fitina ne an gane ko wa anna Allah indahu ajrun azim Allah subhanahu wa ta'ala a wajin sa ne akwai lada ajrun lada azimun mai girma an gane ko a cikin suratu at-taghabun Allah sai nuna ƴaƴan nan suna iya zaman towa makiya gare ku amma ba dukan su ba ya ayyuhalladhina amanu inna min amwali inna min auladikum inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum daga cikin su akwai makiyan ku ba ana nufin dukan su ba sannan wannan aya ba tana nuna karin kakeyayya da ƴaƴanka ba domin asbabun nuzulkin da ake kawo waɗansu mutane da sun so su yi hijira su zo inda manzo sallallahu alaihi wa sallam ƴaƴansu suka ba su tsoro ga wa za ka bar mu sai suka ji tsoro ba su zo ba daga baya da suka zo suka karanci addini sai suka yi bakin ciki akan jinkirin da suka yi suna son su koma su je su yi musu wani abu sai Allah ya ce inna min amwa inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum ba ana nufin dukkan su ba dan haka kakka je kai kiyayya da ƴaƴanka a sa maka kiyayya da matanka da ƴaƴanka ba irin wannan da ake nufi ba ina fatan ana fahimta ka bal ma wannan suna ganin waɗannan asarikin ma da anka kawo wannan riwayar musu inganta ba ana nufin sashen su ne danka wanda zai sa kakka ci haram matarka wanda za ta sa kakka ci haram dan wato ƴaƴanka wanda za su kange ka da aikin alkhairi shine ake nufin makiyanku sannan Allah subhanahu wa ta'ala an gane ko ya nuna duk wanda ya sake ƴaƴan shi da matan shi suka shagaltar da shi daga ambaton Allah eh an ce ambaton Allah na baki da kuma yi ma Allah aiki to wannan mutumin ya halaka ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaikumul khasirun kaga mun to cikin hasararru in kai yarda wato matanka da ƴaƴanka suka shagaltar da ka daga Allah Allah kai mun sani wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitna kusancewa dukiyoyinku an gane ko da matanku fitna wa anna Allah indahu ajrun azim Allah a wajensa ne lada mai girma take shi yasa kaje ce li annama inda Allah min al-ajr ala kaffin nafsi an al-munhiyat domin abin da yake wajen Allah an gane ko na lada lokacin da ka hana kanka daga abubuwan da Allah ya hana khairun min almunafiqil hasila yafi daga alkhairi ko amfanin da zaka samu wanda ya tabbata an iqtihamil manahi lokacin da ka kutsa ma abubuwan da Allah ya hana li ajlil amwali wal aulad saboda mi al amwali dukiya wal aulad kaje ka zama kanka hushin Allah saboda neman kuɗi saboda mi saboda neman wato dukiya dan uwa musulmi wannan aya tana dan surar bayani kadan wanda ba mu karasa ba amma abin da nake son in ce in ka ji an ce wa anna allaha indahu ajrun azim Allah shina da lada yana sakamako ba wai ana nufin Allah yana sakamako ne a lahira kadai ba a'a sakamakon da Allah zai baka tundan nan duniya Allah yake fara ba da sakamako dan da mutane su ce ai sai lahira ne wai ga maka wa atainahu ajrahu fid dunya wa innahu fil akhirati min as-salihin من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون ككسر اماني انك بالله باك سامون دنيا اه قرينا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الاخره كبالله كاي شي اد ربي اد الله رسك باك amma sai musan amma ne an ka bi Allah ba a samu kaza ba a samu waye ga maka daga idan ka samu wannan Allah ya kyauta lada mai girma tana wajen Allah ko dan sauraron bayani karkashin aya kuma an nuna mini lokaci ya matso sai mu yi hakuri sai yi sati mai zuwa in Allah ya kamar insha Allah sai mu zo mu dora akan inda muka tsaya abinda muka faɗa ya zama to dai Allah shi ba mu dada wanda muka kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته